sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 29 ga watan Yuni. A babin rahotanni za a ji kashi na ƙarshe na hira da Dr. Bukarti kan musabbabin rashin tsaro a Najeriya inda har yanzu ake fama duk wada tuba da aka ce dubban ƴan Boko Haram sun yi.
Gaskiya ta farko da gwamnati ba ta faɗa shine mutum 60 dinnan da suke fara sama da kashi 90 din su ba mayaka bane a Boko Haram. Mutane ne kamar ni kamar ke ƴan ƙauye waɗanda ƴan Boko Haram suka je suka kama garuruwan su. Su kuma ba sa so su bar garin su saboda gona ce kadai ko kuma iya kifin da suke kamawa su din da suke shine ita ce hanyar cin abincin su. Sai suka ci gaba da zama a ƙarƙashin Boko Haram suna bin dokokin kungiya.
Kamar kowane daren ranar Alhamis yau ma muna tafa da rahoto na musamman inda Zainab Babaji za ta tabo rawar da mata ke takawa a wajen yada zaman lafiya. Za kuma a ji labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad ke gabatarwa. To amma kafin nan ga Sarfilo Hashin Gumel da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Yau Alhamis kotun kolin Amurka ta yanke hukunci kan amfani da matakin tabbatar da tsararruwa Amurka sun shiga jami'o'i. Inda ta yanke hukuncin cewa yin la'akari da launin fatar ɗalibi don taimakawa wajen yanke shawarar wanda zai shiga manyan makarantu ya saba wa tsarin mulkin ƙasa. A cikin wani hukunci da alƙalai shida suka amince uku suka ƙi. Yawancin masu ra'ayin mazan jiya na kotun sun yi watsi da tsarin shiga jami'ar Harvard da jami'ar North Carolina da ɗan kwalejojin masu zaman kansu da na gwamnati. Matakin da babbar kotu ta yanke zai tilasta wa kwalejoji da jami'o'i a faɗin Amurka neman sabbin hanyoyin da za a bi don samun damar shigar da ɗalibai daban-daban ba tare da la'akari da ƙabilanci ba. Kamar yadda duban tsakani kan yanayin tattalin arzikin iyaye. Wato iyayen ɗaliban da suke son zuwa makarantun wato da kuma yanayin tasowar al'ummarsu. A yau Alhamis Father Kirmilan ta faɗa cewa ba ta za ta iya bayar da bayani game da General Sergei Surovikin na Rasha ba, wanda ba a gan shi a bainar jama'a tun ranar Asabar lokacin da shugaban ƙungiyar sojojin haya ta Wagner Yevgeny Prigozhin ya jagoranci wani yunƙurin tada zaune tsaye a kan sojojin Rasha. Kakakin Father Kirmilan Dmitry Peskov ya shirya manema labarai cewa ba zai iya fayyace halin da Surovikin ke ciki ba, kuma ya ce a tuntuɓi ma'aikatar tsaro. Surovikin mataimakin kwamandan sojojin Rasha ne a Ukraine ya bayyana a wani faifan bidiyo ranar Asabar yana kira ga ƙungiyar Wagner da ta dakatar da duk wani yunƙuri na yaƙi da sojojin tare da komawa sansanoninsu. Prigozhin ya isa ƙasar Belarus a farkon wannan makon bisa gayyatar shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko a wani ɓangare na yarjejeniyar dakatar da tashin hankulan. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau Alhamis cewa ta ba da damar sakin sojojin Sudan 125 da ke hannun mayakan sa kai na Rapid Support Force. Sanarwar da ICRC ta ce 44 daga cikin sojojin da aka sako sun samu raunuka kuma hukumar ta tabbatar da tantance su cewa za su iya tafiya tare da sauran 'yan ƙungiyar da Khartoum zuwa birnin Wada Madani. Hukumar ta ICRC ta ce sakin na ranar Laraba ya biyo bayan wani sakin da aka yi ranar Litinin wanda ya shafi mutane 14 da suka samu raunuka da aka tsare a yankin Darfur. An gwabza faɗa tsakanin sojojin Sudan da RSF a tsakiyar watan Afrilu, kuma ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 300,000. Tsagai da wuta da dama tsakanin ɓangarorin biyu ya ci tura. Daga ƙarshe rikicin da ya ɓarke bayan mutuwar wani matashin ɗan ƙasar Faransa yana ɗaukar hankali kan tarzoma da ta ɓarke a ƙasar Faransa a shekarar 2005. a daidai lokacin da aka dade ana zargi da sukar ta'addancin yan sanda dake afkawa matasa daga wasu yankunan masu kananan hali. A yau Alhamis, dubunnan mutane sun yi maci a unguwar masu aikin yi a birnin Paris na Natraya kwanaki biyu bayan wurin dan sanda ya harbe na Hal M mai shekaru 17 bayan da ya tsayar da shi a mota. Adalci ga Nahel masu zanga-zanga sun yi ta rerawa a lokacin tattakin karkashin jagorancin mahaifiyar matashin. Wasu daga cikin alamun da aka rubuta, yan sanda sun yi kisa a yayin zanga-zanga da ta fara cikin lumana, amma daga baya tashi ta can hankali ta suka biyo baya. Dan sandan ya samu tuhume-tuhume. Na farko dai ana tuhumarsa kan kisan kai don san rai a yau Alhamis, kuma an tsare shi na wucin gadi. Lauyansa Laurent Frank ya shida gidan rediyon Faransa RTL cewa jami'in ya yi aiki bisa doka.
To Safilu Hashin Gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Majalisar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shugaba da rahotanni a ci gaba da gabatar muku da rahoto kan matsalolin tsaron Najeriya. Yanzu za a ji kashi na ƙarshe na hirar da aka yi da mai sharhi kan al'amuran tsaro da zamantakewa Dr. Bulama Bukarti, dan asalin Najeriya mazaunin Ingila, wanda ya zo nan Amurka gabatar da wata ƙasida kan batutuwan tsaro. A hirar tashi da abokiyar aikin Hawwa Sharif, Dr. Bukarti zai tsora da bayani kan dalilin ci gaba da fama da rashin tsaro a Najeriya, duk wadda tubar da aka ce zuwa yanzu dubban yan Boko Haram sun yi.
To Hajiya, gaskiya ta farko da gwamnati ba ta faɗa shi ne mutum 60 ɗin nan da suke fara, sama da kashi 90 ɗin su ba mayaka bane a Boko Haram. Mutane ne kamar ni, kamar ke, ɗan ƙauye waɗanda yan Boko Haram suka je suka kama garuruwansu. Su kuma ba sa so su bar garinsu saboda gona ce kadai ko kuma iyakifin da suke kamawa su ɗin da suke shine ita ce hanyar cin abincinsu. Sai suka ci gaba da zama a ƙarƙashin Boko Haram suna bin dokokin ƙungiyar. To yanzu sai suka bar wannan gurin da suke zaune, su dama ba mayaka bane saboda a ƙungiyar Boko Haram akwai waɗanda suke kira Rizal, su ne mayakansu, akwai kuma Am, wato mutane ƴan gari. To kashi sama da 90 ɗin waɗanda suka fito, shi yasa ai sai a ce sun fito babu makami. Dama su ba su da makami waɗannan, dama to gwamnati kuma ta ki gaya mutane gaskiya, saboda me suna so a ce sun ci yaki da Boko Haram, ma'ana su sun yi nasara, amma da za su faɗi gaskiya kin ga wannan gaskiyar za ta sa al'umma su gane oh ashe waɗannan ba mayaka bane, ba su suka kashe mu, kin ga za su karbe su. Abu na biyu, su mayakan sai an bi wannan tsarin da na lissafo a baya na maganan wanke kwakwalwarsu, sa musu ido, sama musu sana'a, amma kuma wani abu da sai an ƙara a kai shine sai kuma ka samo ta hanya wadda ta dace da addininmu da al'adarmu na sulhu. Kinga kamar a Rwanda da aka kashe lokacin da aka yi wato kisan kare dangi na Rwanda a 1991 ne ko da 96 ne, kinga da aka kama waɗanda ake zargi da laifin a lokacin kiyasin da aka yi, in aka yi musu irin shari'a a kotun High Court ta Kaduna ko ta Kano, sai an shekara 100 ba a gama shari'arsu ba, sai suka ce mu fito da tsarin gacaca shine wato su al'umma su zama alƙalai, sai a kawo mutanen gaban al'umma, su mutanen su yadda sun aikata laifi su nemi yafiya, su kuma yi alƙawari ba za su koma ruwa ba, su kuma al'umma idan sun gamsu to daga nan sai su yafe, sannan sai a sa mutanen nan wato aikin wato kamar sa kai su je su gina guraren da suka lalata. Misali waɗanda suka rusa makarantu su je a kawo musu injiniya da zai gina, su zama laborori su gina, a sa su share sharen gari da sauransu.
Ana ga wannan zai yi a Najeriya misali?
Ba lalle ya yi ba, amma a al'adance ai Hajiya, kafin zuwan Bature, kafin kila wato zuwan Bature zaki ga ai muna da hanyoyin al'ada na ware rigima, sarakunan mu su shigo ciki, masu unguwannin mu su shigo ciki, manyan gari su shigo ciki, ba wanda dan arewa ne za a ce ba shi da waɗansu wanda suke gaya masa ya ji. To in aka ka irin waɗannan za a iya samo tsarin da zai zama na sulhu ne, su waɗannan ya zama an musu hukunci amma hukuncin mai sassauci ne su kuma su nemi yafiya a yafe tunda mu a musulunci ai ba addinin da ya nemi a yafe irin musulunci da addinin Kirista kuma yawancin mu ko Kirista ne ko musulmai
to masha Allah a ƙarshe Bulama Bukarti me ya kawo ka Amurka
Hajiya wannan shine lokaci na farko a Amurka da yawa abokan aiki na nace musu ban taba zuwa ba sai su yi ta mamaki kuma
hakan ce ko me sai ta dauro
haka to da yake yanzu ma'aikatar da nake wa aiki a nan Amurka suke kuma lokacin da suka dauke ni aiki suka ce ko zaka bar Ingila ka dawo nan sai nace musu a na fi zama sabawa da Ingila zan zauna a can to amma yanzu wani taro muka zo na gabatar da wata makala ce a George Washington University wato jami'ar George Washington ko da ke nan cikin Washington DC din kuma na gabatar da makala ne akan wato yadda kungiyar ISIS wanda suke kiran kansu kamar wato kamar khalifancin musulunci kamar daular musulunci kin san sun je sun hada sun kafa alaka da kungiyoyi a Africa irin su Boko Haram ai shi yasa daga Boko Haram sai ta koma aisuwa wa Islamic State West Africa Province sai zama shugabanta kuma wai kamar gwamnan shugabansu ne na Iraki da Syria haka akwai su a Somalia akwai Islamic State in Somalia akwai Islamic State in Congo wadanda suke demokradiyar Congo haka dai akwai a Sahel to nazo ne in gabatar da makala ga wadanda abin ya dama suke kokarin magance matsalar waɗannan hanyoyi ita ISIS take bi don ta taimaka waɗannan kungiyoyi da ta kafa alaka da su domin a gane hanyoyin a samu yadda za a magance su
Dr. Bulama Bukarti kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro da zamantakewa a hirarsu da Hauwa Sharif kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu ci gaba a ɗanyen shakata da wannan yanzu kuma ga rahoto na musamman
gani yadda matsalolin tsaro suka addabi al'ummomi daban-daban a Najeriya a jihar Plateau dake arewa ta tsakiyar Najeriya mata ne ke yunkurowa don samar da hanyoyin fahimtar juna da zaman lafiya karamar hukumar basa ta sha fama da tashin hankali musamman na tsakanin makiyaya da manoma lamarin da ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu dimbin yawa jami'an tsaro da sauran hukumomi sun yi iyakacin kokarin su wajen samar da zaman lafiya a yankin amma mata daga addinai da kabilu daban-daban a karamar hukumar ta basa suka ce sun gano cewa karfin bindiga ba zai samar musu da zaman lafiya ba don haka suka shirye taron tattaunawa da fadakar da juna illoli da rashin fa'ida kan tashin hankali da suka yi shekaru da dama suna fama da shi Hajiya Rashida Usman Yahaya ita ce shugaban kungiyar mata da ke hankorin zaman lafiya a Basa, wato Basa Women for Peace Initiative. Tace sun gaji da yadda ake kashe musu mazaje da yaya, kuma sun yi asarar gidaje da dukiyoyi masu dimbin yawa.
Abin da yake fara janyo rikici ta plateau sai shine manoma da makiyaya. Farkon shigowa damuna kowa ya sani nan ne fargaban kudin wani dan cikin jihar Plateau State. To na yi kira wancan shekara, to don haka shigowar wannan damuna shi ma na sake kira don ayi hakuri sannan kuma muna cikin fargaba na abin da yake faruwa daga wajajen yankin Basa, wato wasu bangare daga Plateau State. Muna fatan su ma Allah ya sanya zuciyansu ya kawo musu hakuri a cikin zukatansu.
Ni bayanin cewa yawanci rikicin makiyaya da manoma ne, me yake janyo wannan rikici?
Gaskiya abin da yake janyo wannan rikici rashin hakuri, na biyu rashin yakiya, na uku kuma bambanci, nuna bambancin kabila ko addini, shi yake fara kawo wannan rikice-rikice a Plateau State.
Idan kun gama wannan taron, me kike fatan ganin an cimma?
Gaskiya ina fatan an zo an zauna lafiya, an cimma burin abin da ake nema mata su samu, kuma abin yi, abin dogaro da kansu matasa su samu abin yi, because mata da dama suna cikin wahalhali. Dan mun shiga kauyuka, na shiga kauyuka da dama, mata suna bukatan taimako, akwai marayu, akwai widows, gauraye, sannan kuma akwai wanda masuna da mazan amma tamkar ba su da shi. Ina roƙon gwamnati da ta taimaka a dubi kukan waɗannan mata, kuma ina roƙon gwamnati da ta sa a dubi wannan kungiya ne albarka. Ina so ba a yankin Basa ba har ya zama all over the Plateau State insha Allah.
Ita ma Madam Ladi Joseph daga bangaren kabilar Irigwe tace tunda suka fara waɗannan tarurruka sun ga ci gaba sosai, saboda tashin hankali ya yi sauki, sai dai tace har yanzu akwai sauran matsaloli da za a magance.
A matan Women of Peace kan muna kokari a Basa, an kuma da mun fara program nan akwai cin gaba, akwai zaman lafiya, domin mun gan zaman lafiya ta shigo Basa. So yanzu still muna kira, akwai wuraren da har yanzu makiyayi suna kai shiga gonaki manoma. So muna roko, muna kiran gwamnati a kira shugabannin Fulani a yi magana da su a danna bar yara kanana suna kiwo, domin yara kanana ba za su sai da za su controlin shanunan har ya kauce manomi ba. So kukanmu mun taru a nan, shugabanninmu da sarakunanmu da sauran ƴan uwanmu Fulani da mu Kristen, a taimaka a jakunne ƴaƴanmu, a taimaka a yi fada a cikin gida, domin in an fita kiwo a samu mu yi abin da zai kawo zaman lafiya. Mata ta hanyar sana'o'i jewa, amma ba mu samu inda za mu samu taimako. So zan kira gwamnatin Najeriya ko sauran kasashen waje, idan akwai hanyar da za a tallafa ma mata, gaskiya akwai gwamraye, akwai marayu, idan ba da taimakonsu ba, mu a group da mun fara nan ba mu kai wani wurin da mun fara tallafa ba. To in an taimaka mana, ina gan mata za su samu cin gaba.
Matan sun kuma gayyato maza, musamman shugabannin al'umma da sarakuna, don tabbatar da sakon da suka bayar ya isa gun sauran jama'a. Shugaban kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore a jihar Plateau, Umar Dakare, yace sun yi farin ciki da wannan taro, don haka yake roƙon al'umma su yafe wa juna don a samu zaman lafiya.
Ina roƙon Fulani mu na jihar Plateau da Mango gaba daya, don Allah abinda aka yi a manta a zo a zauna lafiya. Ko an cuce ka ko ba a cuce ka ba, to kasancewa komai mai karewa ne a yi hakuri a zo a zauna lafiya. Duk shugaban da baya ba da hakuri, to nan bai cancanci shugabanci ba. Ya kamata a dinga yin hakuri da abubuwan da suke faruwa a Najeriya yanzu. Kullum muna gaya ma Fulani kada su yarda su sa shanu inda ba labi ba, kuma Fulani suna yin haka. Amma gaskiya abinda nake son gwamnati ta gane, yawanci fitine-fitinen nan da suke faruwa ba akan labi ba ne ko barna ne, wato son zuciya ne da sigar da siyasa da munafurci da hasada ya cika mutane, siyasa wayannan abubuwan suna faruwa. Amma domin sanu su yi barna, ai suna kira mai anguwa da ardo a sasanta ba so ɗaya ba so biyu ba. Ba za a taɓa asibita da saniya a ce ba ta yi barna ba, amma da a ce ai labi ne ko da akan kiwo ne, ai da kullun ana fada a kowane local government ne. Wannan ba shi ba ne, abinda yake hada mu daban ne, siyasa ne da fitina yake hada mutane da shedan. Saboda haka a kori wannan a zo a zauna lafiya.
Hakimin gundumar Kakek a yankin Rukuba mai martaba Ati Adamu Nyimla yace mata sun yi rawar gani wajen hada kan al'umma.
Gaskiya akan zaman lafiya wanda ake yi, ba mu yi tunani akan cewa ita basa lakaba mai har akan cewa zamu samu wani katuti shi'an wanda zai shiga muna basa ba to amma shigawan mata wanda ta shiga akan zaman lafiya maza je sun gagara mata sun shiga da sun shiga sai wannan katun shi'an din ya gudu ba mu saki ganin shi anan basa ba sai da bunda muna addu'a mun basa a yanzu wanzu local government wanda suna nan a plateau wanda irin wannan shi'an wanda ya shiga basa ko ya fita daga basa ne ya shiga wanzu local government ne din ne ya kamata mu a basa mu yi kokarin mu zai ce wannan local government wanda suna nan din domin mu ba su irin tafiya wanda mun yi mun kore wannan shedan ne ina ga in mun yi wannan zamu yi taimako sosai a wasu wararen local governments
kenan na fahimce ka mata suke su ne ginshikin zaman lafiya ba sa a karamar hukumar ba suke nan
mata kore sun yi kokari yanda yake kamata inda yake an yi ba an yi amma za su yi sun yi ba a yi ba an yi ba a yi ba da mata su shiga a cikin zaman lafiya din ya zuno lafiya ta zuno a nan ba sa kokari wanda yana yin tare da su shine a kowanne wata ina kira a Fulani da sarakuna da mingoyi kowanne wata so bi a domin akan zaman lafiya dole ne wani lokaci za su muna laifi wani lokaci mu ma za mu musu laifi amma an mun yi Allah zai zo mu gane da juna zaka ga mun sake mun dawo ba za a ji mu waje kuma ba
shi ma Ibrahim Suleiman Abdullahi da ya wakilci kungiyar matasa musulmi na Miyango yace za su koma su fadakar da al'umma fa'idar zaman lafiya
a yau matan sun tara mu akan cewa ya za a kawo maslaha tsakanin maciyaya da manoma wanda in jika labun duka abu ɗaya ne da maciyaya da manoma duka ɗan uwa ne to gaskiya mu maza wanda ya tsara da gurinmu wanda dole zamu koma garurukan mu da ƙauyukan mu mu fasa information akan maganar zaman lafiya akan maganar makiyaya makiyaya su shiga su yi kiwo su bala bin shanu ba shiga cikin gona ba su ko manoma in aka yi barna ka dauki doka a hannu a zauna a ji hukuma a sasanta domin a zauna lafiya
Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau Madam Kanen Pamhoro tace za su ci gaba da aikin su na wayar da kan jama'a musamman ma batun zaman lafiya
Na iya nuna ma matan nan tare da mazan da suke nan cewa zaman lafiya yana da tsada idan baka yi shuki a cikin ta ba ko you so into it ba za ka iya ka samu zaman lafiya haka kawai ba balle ma zaman lafiya ya guje mu a Plateau State fiye da shekaru 22 domin mun gani an yi magana da manoma ai magana da makiyaya an magana da maza ai magana da mata an magana da kowa da kowa so wannan maganan abinda muke nema a yau bai shafi mutum daya kawai ba to muna cewa idan mun cinci gaba haka cikin nuna hakuri cikin nuna kauna cikin nuna ruhun yafewa to gaskiya zamu ci nasara a Plateau State kuma wannan abun bai zama wai ya fara a basa zai kare a basa kadai ba mun fara a basa ne wanda ya zama mana mu rashin da ta zama kaman wanda ta zama mai litmus test wanda mutane za su bida kuma gaskiya ina fata sauran mu a Plateau State zamu bi wannan hanya mu kuma kai ga cikakken nasara
masana dai na ta hudubar cewa zaman tattaunawa ita ce babbar mafita kan sabani da ke tsakanin al'umma yayin da hukumomi ke da haƙin yin duk mai yiwuwa wajen tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to gai da Zainab yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labaran wasan
wasanni a takaice
Masaurare barkanmu da haduwa a wani sabon shirin labaran wasanni wanda ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa ta kafar gidan radiyon sashen Hausa murya Amurka cikin labaran namu akwai jerin sunayen yan kwallon kafa guda 10 da suka yi gogayya a fagen jefa kwallo a raga karni na 21 sai jadawalin kasashen duniya a fannin kwallon kafa da hukumar kwallon kafa na duniya ta fitar sai batun dan kwallon kafan Najeriya Osimhen wanda shine zakaran kwallon kafa na daya a nahiyar Afirka halin yanzu to ga jerin sunayen yan kwallo da yawan kwallayen da suka jefa a ragar da kuma yawan fafata da suka yi wa club da kuma na kasashen su Na daya shine Cristiano Ronaldo yana da yawan kwallaye 838 a wasanni 1168 da ya buga. Na biyu Lionel Messi yana da kwallaye 808 daga wasanni 1128 da ya buga. Na uku Robert Lewandowski yana da kwallaye 636 daga wasanni 898 da ya buga. Na hudu Zlatan Ibrahimovic yana da kwallaye 988. Na biyar Luis Suarez mai kwallaye 543 daga wasanni 916. Na shida Karim Benzema mai kwallaye 457 daga wasa 895. Sai na bakwai Neymar mai kwallaye 426. Sai na takwas Edison Cavani yana da kwallaye 432 daga wasanni 786. Na tara Sergio Aguero mai kwallaye 426 daga wasanni 786. Na goma shine David Villa mai kwallaye 426 daga wasanni 826 da ya fafata. Yanzu kuma sai jerin sunayen kasashen da suke kan gaba a iya ta mola. Na farko ita ce zakaran duniya kasar Argentina a matsayi na 1, Faransa ta 2, Brazil ta 3, kasar Ingila ta 4, a yayin da kasar Belgium ta zo ta 5. A kasashen mu na Afirka kuwa hukumar kwallon duniya ta bayyana sunan Senegal a matsayi na 18 a duniya. Kasar Tunisia ita ce ta 31, kasar Algeria ta 33, sai kasar Masar ta 34. Kasar Nigeria ta haura zuwa mataki na 39 biyo bayan nasarar da ta samu akan kasar Senegal da ci 2-1. Daga ƙarshe kuma Victor Osimhen dan wasan kwallon Super Eagles da ke wasan gwanaye a club din Napoli a kasar Italia an zabe shi a matsayin zakaran nahiyar Afirka da ya zarce kowa a fannin tamola. An gudanar da zaben ne a kasar Ghana inda aka zabe shi a matsayin na 1 a Afirka. Da wannan kuma na karkar shirin wannan sati ina taya musulmi bikin sallar layya da fatan Allah ya nuna mana nabadin badin badada. Abdulhamid Muhammad daga Amurka da Abokin Nigeria.
To a gaida na musamman da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma fa a takaice.
To a takaice yau Alhamis kotun kolin Amurka ta yanke hukunci kan amfani da matakin tabbatar da tsaro a Amurka sun shiga jami'o'i inda ta yanke hukuncin cewa yin la'akari da launin fatar dalibi don taimakawa wajen yanke shawarar wanda zai shiga manyan makarantu ya saba wa tsarin mulki. A cikin wani hukunci da alkalai shida suka amince uku suka yi watsi da shi, yawancin masu ra'ayin mazan jiya na kotun sun yi watsi da tsarin shiga jami'ar Harvard da jami'ar North Carolina da daddun kwalejojin masu zaman kansu da na gwamnati. Yau Alhamis fadar Kremlin ta faɗi cewa ba za ta iya bayar da bayanai game da janar sarki Surovikin na Rasha ba, wanda ba a ganshi ba a bayyana jama'a tun ranar Asabar lokacin da shugaban kungiyar sojojin haya ta Wagner Yevgeny Prigozhin ya jagoranci wani yunkuri na tada zaune tsaye akan sojojin Rasha. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida manema labarai cewa ba za a iya fayyace halin da Surovikin ke ciki ba, kuma ya ce a tuntuɓi ma'aikatar tsaro. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau Alhamis cewa ta ba damar sakin sojojin Sudan 125 da ke hannun mayakan sa-kai na Rapid Support Force. Sanarwar ta IRCR ta ce 44 daga cikin sojojin da aka sako sun samu raunuka, kuma hukumar ta tabbatar tantance su cewa za su iya tafiya tare da sauran 'yan kungiyar daga Khartoum zuwa Wada Madani. Rikici da ya barke bayan mutuwar wani matashi dan kasar Faransa yana da daukar hankali kan tarzoma da ta barke a kasar Faransa a shekarar 2005 a daidai lokacin da aka dade ana zargin da suka ta'addancin 'yan sanda da ke afka matasa daga wasu yankunan masu kananan hali.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya ci ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi da kuma engineer mu na yanzu Patrick ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.